sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilo hazubu 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau 17 ga watan Oktoba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da talauci a duniya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwansu bisa yanda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hawa Liban. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiya. Fadar White House kuma ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da kuma Japan.
Kanin labarai kenan. A watan Yuni, wani rahoto da aka buga ya nuna cewa Najeriya ta shige ƙasar Indiya a yawan al'umma da ke zaune cikin talauci. To ko menene ya janyo haka a ƙasar da take tashin arzikin mai?
Don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki, arziki yakan yi ƙaru a ƙasa. Amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba, to akwai matsala ƙwarai da gaske.
To za mu leƙa Najeriya da Nijar domin jin abin da masana ke cewa dangane da wannan lamarin a ƙasashen, sai kuma shirin demokuraɗiyya wanda a yau zai yi dubi kan abin da ke hana mata tasiri a siyasar Najeriya. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwarsu bisa yanda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hawa Liman da ke aiki da kungiyar Red Cross da yake mai da martani bisa ga wannan kisan. Daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Osai Jigbo ya bayyana kisan a matsayin laifin yaƙi, kuma ya ce tilas ne a ɗau mataki a kai. Ya kuma ce tilas ne a haɗa hannu wajen kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matuƙar buƙatar taimako. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Amnesty International ta ce dole ne Boko Haram su sako ɗaya ma'aikaciyar jin ƙai, wato Alice Lokcha, da ta rage a hannunsu. Sannan dole ne mahukuntan Najeriya su ƙara ƙami wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da Boko Haram ɗin ke ci gaba da garkuwa da su, ciki har da Leah Sharibu, yarinya 'yar shekaru 15 da ke cikin ɗaliban dabci da aka sace. Daga ƙarshe, Amnesty International ta ce lalle duk waɗanda suka taka rawa wurin aikata laifukan yaƙi da ma na danna haƙƙin bil'adama a Najeriya, dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ofishin Jakadancin Amurka da ke Najeriya shi ma ya miƙa saƙon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya Hawa Liman da ma ƙungiyar Red Cross. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da ƙawayenta irin Najeriya wurin taimakawa a murƙushe 'yan Boko Haram.
Sakataren harkokin Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya Talata akan bacewar ɗan jaridan Saudiyya nan, wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudiyya a Istanbul a ƙasar Turkiyya makonni biyu da suka shuɗe. Amma kuma babu wani bayani akan inda Kamal Khashoggi yake. Yayin da Pompeo yake can birnin Riyadh, shugaba Donald Trump ya aike da saƙon Twitter yana mai cewa ya zata da Yariman, kuma shugaban na kasar ya hakikance cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru a ofishin jakadancin kasar a Turkiyya. Trump ya ce shugaban na Saudiya ya tabbatar masa cewa ya riga ya kafa bincike, kuma zai gaggauta faɗaɗawa domin samun cikakken bincike akan wannan batu. Ya kuma ce za a fara samun bayanai nan ba daɗewa ba. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa babban ɗan diflomasiyyar Amurka ya faɗa wa Saudiya gaskiya cewa neman sanin abin da ya faru da Jamal Khashoggi shine babban dalilin da yasa Trump ya tura shi a Saudiya, don saboda ya ɗauki wannan batu da muhimmanci. Fadar White House ta sanar da shirin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da Burtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Japan. wakilin Amurka akan harkokin kasuwanci Robert Lighthizer ya faɗa a jiya Talata cewa sun himmantu su kammala tattaunawa akan lokaci domin samun ƙwararren sakamako ga manoma da makiyaya da kuma 'yan kasuwar Amurka. Ya ƙara da cewa White House tana son ta magance shingayen cinikayya na masu haraji da marasa harajin domin samun kasuwanci ta adalci ga kowane ɓangare. Kamar yadda doka ta gindaya, Lighthizer ya aike da wasiku daban-daban guda uku ga majalisun Amurka, yana sanar da su aniyar fadar White House akan buɗe sabon tattaunawar ciniki da waɗannan ƙasashen. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakabawa wata cibiyar kasuwanci takunkumi a jiya Talata wacce take zarginta da taimakawa da karu da ba sojoji ba, wanda ake zargin su da daukar kananan yara suna ba su horon soja suna yaki tare da rundunar tsaron gwamnatin Iran. Wannan cibiya tana da sama da kasuwanci 20 a cikinta, wanda aka fi sanin ta da suna Basage Cooperative Foundation. Ta kirkiri kamfanoni kuma ta boye sunayen masu kamfanonin da masu sarrafa kamfanonin na biliyoyin dala. Sunan suna kuma hada-hada na motoci a Iran da haƙar ma'adinai da ƙarafe da kuma masana'antun bankuna, inji sakataren Bital Malin Amurka Steven Munchin. Waɗannan takunkuman da suna cikin matakan da Amurka ke ci gaba da ɗauka akan tattalin arzikin Iran domin hana ta ci gaba da yin amfani da ƙarfin soji da kuma take haƙoƙin bala'adama a yankin gabas da tsakiya. Takunkuman sun hana Amurkawa yin kasuwanci da wannan cibiya da ƙawayenta, kuma takunkuman sun ɗora hannu akan ƙadarori da cibiyar take da su a cikin nan Amurka. Wani babban jami'in diplomasiyyar China a Pakistan ya yi amfani da shafinsa na sada zumunta ya yi fatali da abin da ya kira zargi mara tushe da kasashen yammacin duniya suke yi wa China, cewa tana cin zarafin bala'adama da yawa akan iyakarta da makwabciyarta Xinjiang da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Amurka da wasu masu fafutukan kare 'yancin bala'adama sun ɗora laifi a kan China game da tafiyar da wani katafarin kurkuku wanda ta cike shi da 'yan ƙabilan Ugur da Musulmi, kuma ana tilasta musu su fita daga addininsu. A wani jerin sakonnin Twitter a cikin 'yan kwanakin nan, matabakin jakadar China a Istanbul da ake kira Li Jianzhao ya kwatanta wannan zargi marasa asali. Maimakon haka ya ce gwamnatin China tana kare 'yan ƙasarta da 'yancinsu da samun walwalar yin addini ga kowane mutum da ke cikin China da ƙabila, ta yadda za su yi bautansu ba tare da wani tsangwama ba kamar yadda dokokin ƙasar suka gindaya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. An yi kiyasin cewa miliyoyin mutane ke fama da talauci a duniya, matsalar da ake dangantawa da rashin kudade a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro ga kai. Dalili kenan da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 17 ga watan Oktoba da nufin faɗakar da al'umma da kuma fargar da gwamnatoci. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin lamarin a Najeriya, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Duk da yake Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake lissafawa da haɓakar tattalin arziki, to amma kuma ƙasar tana cikin jerin ƙasashe mafi tsananin talauci a duniya. Wani rahoton ƙungiyar bincike da ƙididdiga akan matakin talauci a duniya ya nuna cewa Najeriya a yanzu ta kasance babbar cibiyar fatara da matsanancin talauci a duniya, mukamin da ta ture ƙasar Indiya ta ɗare a kai. Rahoton ya bayyana cewa kimanin adadin 'yan Najeriya miliyan 87 da ke wakiltar kusan kashi 50% na yawan jama'ar ƙasar suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci, musamman ma a yankunan karkara. Bashir Muhammad Acheda malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Wannan rahoton gaskiya yana kan hanya, don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talakawa suke ciki da kuma tauye arziki da kuma rashin abinci da wasu hasari da aka samu saboda rashin tsaro. In ka lura cewa arziki yakan yi ƙaru a ƙasa, amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba, to akwai matsala kwarai da gaske. ya kamata arziki kamar a ce a gida ne, in akwai arziki shigo ga mai gida, to in ya sa abin shi cikin aljihu account da ya aje ne ba mutanen gida ba, lalle mai gidan ya samu kuɗi, amma al'ummar gidan ba za su wadata ba. So haka shi ma arzikin ƙasa yake, ya kamata a ce arzikin ya samu ga wasu, ya kamata a ce arzikin ya watsu a cikin ƙasa kuma ya kai ga al'umma.
A baya-bayan nan ma ƙididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin Najeriya su ne suka fi yawan matalauta a duniya, da adadinsu ya kai kashi 85% na adadin jama'ar yankin. Wani mai sharhi akan lamurran yau da kullum, barista Mu'azu Liman Yabo, ya yi bayanin musabbabin wannan yanayi.
Ba dalilin da ke kawo ma ɗan adam talauci fiye da kowane dalili kamar rashin bashi ilimi. Ba za a samu bunƙasa arziki ba face an samu al'umma wadda adda ilimi. Shi ne ke sa al'ummar da ke da ilimi za ka ga tana da wayar yaudara, amma tana da sauƙin shugabanci. Da zaran ka ilmantar da mutane, basirarsu da hikimarsu za ta bayyana, wadda za ta bunƙasa tattalin arziki ta hidda su daga talauci ko irin rayuwar da ake bada ƙididdiga ta yanzu.
To sai dai wannan yanayin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci a Najeriya suke da'awar fitowa da tsare-tsare masu manufar yaƙi da fatara da samar da ayyukan yi, waɗanda manazarcin lamuran siyasa da tattalin arziki Dr. Mansur Isa Buhari yake ganin cewa ba su yi wani tasiri ba.
To akwai siyasa ciki, wasu gwamnoni don ba su shiri da gwamnatin tarayya ko ta kawo shirye-shirye abin da ake ce ma social intervention programs na rage ma mutane talauci, saboda ba su goyon bayan gwamnatin tarayya. Siyasa kila ba jami'ai su ɗaya ba za su karɓi shirarrukan su bashi su ga talakawa ba. Wasu kuma suna sa rashin gaskiya ciki, za su anshi shirarrukan maimakon a kai su ga talakawan sai su bi da 'yan'uwansu da 'yan'uwan yan'uwan abokan siyasa su ba su wa'anda dama suna da wadata kuma a ƙara ba su irin wa'annan damar.
Wannan sabon matsayi na talauci a Najeriya ya saka shakku da tababar samun nasarar muradun wanzar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ƙarshen matsanancin talauci ya zuwa shekara ta 2030, a daidai lokacin da kuma ake fargaban lamarin zai fi ƙamari ya zuwa shekara ta 2050, sa'ad da ake hasashen samun ƙaruwar yawan jama'a a ƙasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida na Sanyin na. A cikin hirarsu da wakilin Musulun Muminu Barma, Dr. Soli Abdullahi, masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar, ya goyi bayan cewa rashin ilimi na ɗaya daga cikin sanadin talauci a ƙasashe masu tasowa.
Yanda ake iya kwatanta talauci a ƙasashenmu masu tasowa da ƙasashen duniya ma, ta hanyar mutane waɗanda ba su da aiki kuma zamanto sun yi karatu ne mai zurfi, sun samu jarabawa ba su samu aiki ba, ko kuma a ce waɗanda suke ba su taɓa lakwal ba amma kuma ga su nan kara zube suna zaman banza da sun ƙare aikin gona in gona kai gari su suke nan ba su da wani aiki cikin shekara ba su da wata uku na aikacewa. To kuma munguna cikin ƙasashen na Afirka ka gani ai ana iya samun wannan kwatance ta irin yanayin da muke gani yau na matasa waɗanda ake ce ma ƴan bakin habiri wanda suke shiga cikin jiragen ruwa suna son su cimma burinsu na zuwa ƙasashen Turai ko ƙasashen Amurka da sauransu.
Kodayake talauci wani abu ne da a can baya ake dangantawa da harkokin tattalin arziki, Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin girman wannan matsala ya fice inda ake zato, lura da yadda rashin mutunta 'yancin ɗan adam ke ƙarawa jama'a raɗaɗin wannan al'amari. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Alkasam Abdulrahman na mai irin wannan ra'ayi.
Misali, ka a tauye wani bangaren al'umma a ce baya da izinin ko yayi sana'a ko wasu ayyuka, wani abu ne wanda yana taimakawa irin haka nan. Kai ya kasance a ce a hana mace ta mallaki gona, tunda ita ma al'adam ce tana iya ta mallaki gona, ana iya ai noma da sauransu, yana iya taimakawa cikin zamantakewa, yana iya taimakawa wajen magana iyalinta.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ake sakawa a jerin kasashe masu fama da talauci, duk ko da cewa Allah ya azurta ta da albarkatun karkashin kasa. Saboda haka masana ke gargadi akan wasu muhimman ababen da aka yi imani suna yanke talauci.
Ba ni tsammanin cewa ko bangaren man fetirkin nan da yake kasa ga dala 30 ganga, ko bangaren uranium da kaso shi ta hwadi, ba ni tsammanin wani abu ne wanda Nijar tana iya dogaro da su yau ta kore ma bakin ta kuda. Abin da ya kamata ta dogara da shi ko jiya ko yau ko gobe shine bangaren noma, shine bangaren kiwo da sarrafe-sarrafe irin na ciku, na nono, da nama, da fata. Wasu abubuwa ne wanda muna da kwarewa a kansu, to kaga dole sai an tallafa ma wannan bangarori, sun da bangarori ne ni a nau gani wanda suke na zahiri.
Hukumomin jamhuriyar Nijar waɗanda tun da jimawa suka hango buƙatar bullo da matakan cike gibin da karancin amfanin gona ke haifarwa a ƙarshen damana, sun yi tanade-tanade da dama don bunƙasa ayyukan noman rani, wanne ta wani bangare ke matsayin babban makamin yaƙi da talauci. Malam Musa Ahmadu shine daraktan ma'aikatar raya karkara mai alhakin bunƙasa gandari da noman rani.
Cimakar da aka yi ga noman rani ita ke samu a samu kuɗi, kamar wani shinkawa da aka yi, kamar wani albasa, wani pomme de terre, ana yin su da a ci kuma da a samu a saida. Kenan ka azamna a ce banda aikin zani, ya kamata a ce shekara cikin watan 12 ko da lokaci ma'aikaci yana abin da ya yi. Dake Allah ya taimake mu, na da ruwa sosai ƙasa, muna da wurin noman rani babban ƙasa.
Wasu alƙaliman da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayar na nuni da cewa daga cikin mutane hudu da ke fama da talauci a Nijar, uku duka mata ne, galibin su mazauna karkara. Matsalar da masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi ke ganin za a iya warwarewa ta hanyar wani tsarin samar da aikin yi.
Kaga wa'ansu suna yin kiwo, wa'ansu suna iya yin wato kayan gargajiya kamar irin su turaren da suke gani. Abu da yawa wanda in aka yi nazari akwai abu da yawa yanzu wata tawasa ana iya sarrafa su a gyara su. To wa'annan mata ta wannan hanya ce kamata a tsaya su cikin ƙungiyoyi.
A ƙarƙashin taken ranar yaƙi da talauci ta bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran jama'a su haɗa kai da mutanen da aka gwada wa wariya domin girka sabuwar duniyar da za a mutunta 'yanci da mutuncin ɗan adam a duk inda yake a duniya. Abinda ke fayyace sabbin kamannin da talauci ke bijirowa gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
In talaka kamar kuka a ƙuri'ar kaicinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Na'ura muke yi mana device inda muke yi zai nuna mana akwai yana da application da yake ranking ɗinsu daga wanda yake ba duk ya fi talauci muna gani a jikin na'uran. To da wannan muke amfani.
Yaya na'urar taku ke aiki?
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin hirar wakilinmu Madina Dauda da mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tallafi Hajiya Maryam Uwais, wadda ta bayyana yadda gwamnatin Buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da take karagar mulki, inda kawo yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan kusan 20. Sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga Madina Dauda da shirin demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Cikin shirin namu na yau, za mu ɗora ne akan zaɓukan fidda gwani da aka yi a Najeriya. Zaɓukan fidda gwani da suka gudana a jam'iyyu 91, inda wasu suka fidda 'yan takararsu kai tsaye, wasu kuma aka bige da shiga kotu domin warware taƙaddama. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ba a batta a baya ba a wajen fuskantar waɗannan rigingimu, domin kuwa kusan a dukkan jihohi da APC ke mulki an samu rahotanni da suka nuna rashin daidaito a cikin zaɓukan fidda gwanin. Waɗannan ƙorafe-ƙorafe sun iso babban hedkwatar jam'iyyar, inda bayanai da dama suka nuna haka.
Sunana Abubakar Sadiq Ajiya, ni ne zonal secretary na North East jam'iyyar APC. Mu kuma zaɓaɓɓu ne, wakilai ne na jam'iyya. Idan da akwai matsaloli an yi ƙoƙari a ɗinki ya gagara, to sai mu bi tsari kamar yadda kundin tsarin jam'iyya ya tanada. Akwai badakala da ta faru a wannan zaben tantancewa. Akwai zababbu wayanda suka ci primaries, an yi clearing nasu, an sa hannu da sa hannun shi shugaban jam'iyya na ƙasa baki da kuma duka da typewriter akai, ana zargi, an yi caccanje sunaye. Akwai rudani wanda yake jawo da kuma rashin mu'amala, rashin jituwa, wanda kuma yana iya farraka kayukan mutane da kuma ita jam'iyyar kanta. To in ba mun taka birki ba, to wannan zai iya yazo ya kawo rudani ga jam'iyya da sauransu.
To sai dai abin da ya dauki hankali shine a daidai lokacin da aka ayyana shugaba Buhari a matsayin dan takarar jam'iyyar APC, sai uwar gidarsa Aisha ta bayyana damuwarta a shafin ta na sada zumuntan Instagram, inda ta kushe zabukan fidda gwanin da aka yi a fadin kasar, musamman ma kudaden form da 'yan takara suka biya wajen nuna sha'awar tsayawa zaɓe. Mata sun nuna goyon baya ga ƙorafin uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari.
Akwai Honorable Esther Tawasimi sai Sayyida Aisha Alfulati wacce aka fi sani da Sayyida Alaika da kuma Hajiya Hadiza Sanda Umar. To da su za mu tattauna irin matsalolin da mata ke fuskanta a ɓangaren siyasa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Zan fara da Esther Tawasimi. Waya kika ga siyasa da mata ke yi a Najeriya yanzu?
Abin dai bai yi mana kyau ba, saboda a 2015 dama an ce a ba ma mata wuri su yi zaɓe, su fito siyasa da kyau. Amma aka zo wannan ƙaran mata sun fito, ba wai fati ɗaya ba, kowane fati.
Wato dukkan jam'iyyun nan 91 na Najeriya?
Mata sun fito, da yawa sun siya fom. Amma daga farko wurin siyan fom dama an ce a ba ma mata kyauta, amma mata na biya. In aka zo wurin zaɓe ba a ba ma mata izinin da za su nuna yancinsu ko mutane a yi musu zaɓe. Saboda haka abubuwan nan suna kawo mana cikas, da ma in ba mu samu mun haɗa kai yanzu ba zai zawo mana da matsala nan gaba.
Barin da gare ki Sayyida, ya kika kalli wannan al'amari?
Mu mata kowa ya riga ya sani mata suna da gudunmawar da za su bayar a Najeriya. Saboda haka nan mu mata muna nan muna bi ƙauyuka da birni muna wayarwa da mata kai, muna nuna musu cewa suna da fa'yanci. Akalla ba aksara fa yanzu mata mun tabbatar da cewa mata suna da katin zabe miliyan 5. Kuma muna nan muna bin mata muna cewa in dai ba za mu ma amana abin da muke so ba, to kuma za mu ga ya mata to kar su kada zaben nan, su zauna a gida zai fi musu.
Hadiza, barin da gare ki, kin ji mata miliyan 5 anya ba sai kadan ba kuwa?
To Hajiya Babida, a lokacin da kika ji an ce mata miliyan 5, to ki tabbata ana maganan fiye da haka kenan. To a matsalan da yake faruwa a yanzu kan maganan siyasa, a haƙƙin da aka danne ma mata, wanda ba sai na faɗa ba, mutanen da suke siyasan sun san an danne musu haƙƙinsu. Mata da yawa sun fito suna so su nuna bajintansu da ƙwazansu, su taimaka ma ƙasanmu, su taimaka ma ƴaƴanmu, su taimaka ma wato yaranmu matasa. To saboda haka sai aka danne mata haƙƙinta. Da aka danne mata haƙƙin da aka ce ba za ta fito, gashi tana da abin da za ta iya bayarwa, gudunmawa da za ta iya tallafa ma al'umma, sai aka hana ta. To ta ya za ta yi ta yi? Sai ana kashe wato iliminta, ana kashe mata ƙwazanta. Wannan daman da aka ba mu fada aka fada a bayar, saboda fada a samu matsala za su fito. To sai yasa muke fatan shugabanninmu, iyayenmu, mazajenmu su yi dan dakata mana su ba mu space din mu, ba yawa fa a cikin abin da aka ba.
Esther, barin da gare ki, kin fito takara wannan karan?
A'a.
To da kika taba fitowa menene kika fuskanta?
Da yawa. Abu na farkon da na fuskanta shine da na je na siya form, na dai siya form. A dokoki ya kamata a ce delegates su siya form da kansu. Amma kamun ma ka hankara, masu kudin kamun masu contesting maza sun je sun siya form duka. Da aka zo lokacin da za a yi zaɓe na delegates, ko delegates ɗaya babu, saboda me mazan sun kwashi delegates sun je sun kulle su a wuri ɗaya ana ta ba su abinci da kuɗi. Kai kuma da kake contestant ba za ka samu ko ganin delegate kai campaign ba balle su zaɓe ka. Aka zo ranar primaries an riga an saye su. Kin ga na farko kenan problem ɗin da muke fisi. A zo ranar primaries sai delegate ne. Delegate kuma sun san gaskiya, amma saboda sun karɓi kuɗi a wurin maza, kin ga ke na mace baki da bakin cewa.
Wato baki ya ci dole ido ya ji kunya. Sayyida, ya kika ga wannan al'amari? Bayanin da Esther ta yi.
Bayanin da Esther ta yi haka ne. Ai mata ne ma masu yin zaɓe, in aka duba. In ka duba wajen zaɓe sai ka ga mazan ƴan kaɗan ne mata ne, za a ce mata ku fito ƙonku da ƙwarƙwata saboda an san sun fi yawa. Amma kuma daga ƙarshe sai a zo a raba musu naira 500 a ba su omo. Abin da ake yi kenan. Da ƙarshe nan ba in suka ci zaɓe ba za a sake ganin su ba kuma. Sai wani abun kuma ya sake tashi. To waɗannan abubuwan ba za mu yadda da su ba. Ba za mu yadda da irin waɗannan abubuwan. Muna nan mun tashi tsaye mu ma yanzu muna faɗakar da mata, muna janyo hankalinsu akan waɗannan al'amura, kuma da addu'a insha Allahu komai namu insha Allah muna ganin zai daidai.
Hadiza, ina ne kike ganin ake samun matsala da irin haka ke faruwa, a ce mata suna delegates amma har su yadda ma a keɓe su wani wuri a canza musu ra'ayi?
to a gaskiya wato duk matan da ta san haƙƙin ƴar uwarta ta san me yake cikin gidanta bai kamata ta bari a siye ta ba. In kuwa har ta bari aka siye ta to ta san cewa kamar ta sayar da ƴancin ƴaƴanta ne. Dan ita mace ta samu dama ta samu mulki to tabbas ba shi yasa wasu suka ce wai da ta samu da gwamna ta samu da first lady saboda ta san tabbas dungumar ta ne kowa zai samu. To sai kuma aka samu wannan macin ta samu dama ita delegate ce kuma ta sai da ƙuriyarta to tabbas san ta tar da zuri'arta ne. To abin da nake so in ja hankalin su wato wannan matsalan delegate nan gaba fa a kula fa maganan kudin delegate din da zamu fito zamu yi magana akai zamu yi kokari gwamnati ta sani cewa nan gaba ba ma sama wani delegate a je primary a dangwala-dangwalawa. Ina jin nan gaba kan mutane za su fito dan wani ya je maganan delegate mai kudi ya karbe wanda bai da shi shi ga jama'ar sa sun zama abin tausayi. Wannan maganan delegate ya kamata hukuma wato na INEC ta sa idon ta a ciki ta fahimci cewa akwai zalunci a ciki.
Madalla, menene masu fashin baki ke cewa a game da korafe-korafen? Ga ra'ayin Alhaji Abubakar Ali, ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewa.
Mata sun fi maza yawa a Najeriya. Abin nan fa na ƙuriya ne, ba na ƙarfi ba ne, ba na doke-doke ba ne. Mata idan za su haɗa kansu, cikin da suka gade mace ta yanki fom, to ba ruwansu da namijin da yake kusan da za su jefa mishi ƙuriya. Su taru su jefa wannan matan nan ƙuriya. Kuma tun da yake sun san mata ƴan uwansu ba su da kuɗi irin na maza, so zancensu nemi kuɗi a hannunsu bai taso ba. Kowace mace za ta ci a zuciyarta za ta jefa ƴar uwarta mace ƙuriya. A je ranar zaɓe kije ki jefa mace ƙuriya, mata za su ci zaɓe ba tare da wani dogon wahala ba. Amma nan mun waye gari ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, mun gani. In zan iya tuna miki Sarah Jibril ta tsaya zaɓe na takara da ita da Goodluck da Atiku, ƙuriya ɗaya ita kadai kawai ta jefa kanta. Mata nawa ne a wajen? Mata miliyoyi na a nan Eagle Square din, mata nawa ne? Ita kadai. Matan da kansu masu ma ba su yarda da kansu ba, kuma ba su yarda cewa za su iya su yi mulkin kasar nan ba. Matsalan mata ne su da kansu kashi 75 a cikin kashi 100, su ma da kansu ba sa son juna su.
War jam'iyyar APC ta amsa kira inda ta kafa kwamitin sauraron koke-koke a ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Edo Professor Osareme Osumbo. A nan zan dasa aya a wannan shiri na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:28 na safe. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna damuwa bisa yanda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar nan na agaji Hawa Liman da ke aiki da kungiyar Red Cross da yake mai da martani bisa wannan kisan. Daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Osai Ojingo ya bayyana kisan a matsayin laifin yaƙi, ya ce tilas a ɗauki mataki a kai. Ya kuma ce tilas ne a haɗa hannu wurin kare ma'aikatan agaji da ke taimaka ma waɗanda suke da matuƙar buƙatar taimako. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Saudi Arabia Yarima Muhammad bin Salman a jiya Talata akan ɓacewar ɗan jaridar Saudiyya nan wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul a ƙasar Turkiyya makonni biyu da suka shuɗe, amma kuma babu wani bayanai akan inda Kashugi ɗin yake.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji hirar wakilinmu Madina Dauda da mai ba shugaba Buhari shawara kan harkokin tallafi Hajiya Maryam West kan yadda gwamnatin Buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karagar mulki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da injiniya mu Jim Cook da kuma Siri da ya harhaɗa shirin, alheri ki muku fata alheri sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde aujourd'hui.